This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan asiri da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Aisha ba makanan labarai.
To Sarfilu, an fitar da wani sabon kuduri daga Amurka na yanta waɗanda ake garkuwa da su da tabbatar da kare fararen hula a Rafah. Kremlin ta bayyana zargin Putin da hannu a mutuwar Navalny da labari mara tushe. Sannan Ukraine ta yi maraba da tallafin sojin Sweden na dala miliyan 683. Sannan ta ce tana buƙatar ƙarin tallafin soji don kare kanta daga hare-haren Rasha.
To kanin labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa biyo bayan sake gina kasuwar banki da gwamnatin jihar Borno ya yi, ƙasa kamar ta yi maraba tare da aniyar
hada kai da kasar Kamaru wajen aiwatar da ayyukan gina yankin arewacin kasar da ke fama da matsalar tsaro.
Daga nan za a ji cewa gwamnatin Paul Biya ta kafa wata wani kwamitin samar da zaman lafiya da 'yan awarin kasar Kamaru.
Ko yanzu da gwamnati na taka rawan gani musamman ma kwanan nan shugaban kasa bayan lamshi zabe ya saka wata komiti na wato tsayar da wannan matsala.
To daga nan kuma sai shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe zai kawo mana. To amma fa sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya ta kunna.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton zafafa fada a yankin Khan Yunis a zirin Gaza a yau Talata. Yayin da majalisar kolin majalisar ɗinkin duniya take shirin kada ƙuri'a akan wani ƙudurin da Algeria ta gabatar na tsagaita bude wuta nan take inganta kai kayayyakin jinkai da kin amincewa da sauyawa ƴan Filistinu matsuguni da ƙarfin tsiya. Jakadiyar Amurka a majalisar ɗinkin duniya Linda Thomas Greenfield ta ce Amurka za ta yi amfani da ƙuri'arta don hana yin sulhu, wanda ta ce yana iya haifar da nakasu ga ƙoƙarin yunƙurin yin sulhu da ake yi. Hotunan da aka ɗauka ta sama sun nuna ƙasar Masar ta fara gina dogayen shingaye a kusa da kan iyakarta da Gaza da zimmar hana shigowar mutane, ko da mutane da yawa sun yi yunƙurin ficewa. WHO a yau Talata ta ce ta jagoranci kwashe mutane 32 da ke cikin tsananin yanayin jinya daga cibiyar lafiya na Nasir a Khan Yunis a tsakiyar Batakashi da takaita zirga-zirga. Kungiyar ta WHO ta ce jami'anta ne suka buƙaci kwashe majinyatan bayan da samaman sojojin Isra'ila a makon da ya gabata ya lalata na'urorin asibitin kuma suka daina aiki. Wani mai magana da yawun shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce zargin da mai ɗakin shugaban adawar Rasha Alexei Navalny ta yi cewa an kashe mijinta ne ba shi da tushe balle makama. Yulia Navalnaya ta furta ƙarara cewa Vladimir ne ya kashe mijinta a wata sanarwa cikin bidiyo da ta kafa a yanar gizo a ranar Litinin. Kwanaki bayan da Navalny mai shekaru 47 ya mutu a inda ake tsare da shi inda yake zaman wakafi na shekaru 30. Da farko dai mai magana da yawun Kremlin Dmitry Peskov ya ce ba zai mai da martani akan zargin da mai ɗakin Navalny ta yi ba, yayin wata zantawa da manema labarai ta wayar tarho a ranar Talata. To sai dai kuma ya ayyana zargin da izgilanci mara tushe, ya ce ta yi zargin ne cikin yanayi na alhini. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi maraba da tallafin sojin dala miliyan 683 daga Sweden, wanda ya zo a daidai lokacin da Ukraine ɗin ke ci gaba da neman taimakon ƙasashen duniya a mamayarta da Rasha ta ƙaddamar. Zelensky ya ayyana tallafin Sweden da mai mahimmanci ga jajircewarta da zaluncin Rasha, sannan babban sadaukarwa ga kare zaman lafiya da 'yancin Turai. Zelensky ya wallafa a kafar sadarwa cewa makaman artillery, makaman kare har-haren sama, rokoki, jiragen yakin ruwa, motocin yaki masu jure bama-bamai da sauran kayayyakin yaki suna daga cikin abubuwan da kasar sa ake matukar bukata a filin daga. Ukraine ba 'yancin kanta kawai take kokarin karewa ba, amma na Turai baki daya, a cewar Johnson. Sweden za ta tsaya da Ukraine iya tsawon lokacin da za ta bukata, ba zai yu a bar Rasha ta yi nasara ba. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, daga nan birnin Washington DC.
Tunan Barjima ba Aisha ta sake damar da karshen labaran duniyar. Amma kafin nan, bayan da gwamnatin jihar Borno Babu Gana Umar Zulmi ya sake bude kasuwar banki don sake tafarda tattalin arzikin jihar sa. Jihar Arewa mai nisa ta Kamaru dake makwabtaka da Borno ta yi maraba tare da hada kai don tabbatar da cigaban al'ummomin yankunan biyu. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Muhammad Rabi Damba ya hadu mana.
Tarayyar Najeriya ta hanyar wannan kasuwa ta ƙasa da ƙasa da aka gina a banki a Najeriya wanda ke kusa da karamar hukumar Kolofata da Mora a ƙasar Kamaru ta yi niyyar hada kai da ƙasar Kamaru wajen aiwatar da ayyukan gina yankin arewacin ƙasar da ke fama da matsalar tsaro. Ga kallon mijin yawa Bakari, gwamnar jihar Arewa mai nisa.
A nan dai zan iya sanar da al'umma cewa tare da mai girma Baba Gana Umar Zulum za mu yi aiki kafada da kafada domin wato farfado da wannan jihar ta Arewa mai nisa na kasar Kamaru.
Gina wannan kasuwa wani martani ne ga faduwar darajar naira da ake fama da shi akan rashin dala da ya kasa ganuwa baya-bayan nan. Abinda yasa masu hada-hadar kasuwancin canji ke ganin cewa bukatar kuɗin da ake da shi ya dara abinda ke hannunsu. Don daidaita wannan lamarin dole ne wadata ta wuce abin da ake bukata. Malam Adamu Bulbula ya ce,
bude wannan kasuwa farko dai sai dai in ce Allah ya saka da alheri, domin iyakacin gurgudo gwamna Zulu a bisa duka alamu yana nuna cewa mutum ne wanda yake kishin talakawansa, mutum ne wanda yake damuwa da damuwan kasansa. Lalle wannan guri ya shahara da yawan tashin bom da kuma waɗannan mutane yan Boko Haram. To amma a bisa dukan alamu hakan yana nuna cewa yana iyakacin ƙoƙarinsa ya ga cewa ya yi hikiman da zai rage wa talaka raɗaɗin talauci da tsanani da ƙunci da tashin hankali.
An kuma ambato rufe iyakoki da wasu ƙasashe da ke makwabtaka da Najeriya na cikin abubuwan da suka haddasa faduwar darajar naira. Malam Adamu Bulbula ya ƙara da cewa,
ai gaskiya tun da ake dai tsawon shekara da shekaru zance naira bata taba faduwa irin na wannan lokaci ba. Jaka ɗaya zaka sanja naira 2000 har da 300. To ai wannan abu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya kawo mana sauki, Allah ya kawo mana mafita. Amma hakan yana da nasaba da fita daga cikin wasu ƙasashe guda uku da suka fita daga cikin ECOWAS, Burkina Faso da Mali da Niger. Fitansu a cikin ECOWAS yana ɗaya daga cikin dalilan abin da yasa naira ta fadi kuma saifa ta yi sama.
Gwamnar jihar Maiduguri ya bayyana aniyar budewa dalibai da suke son ci gaba da karatu a Najeriya da kuma inganta rayuwar 'yan gudun hijira da ke sansanin Minawawo tare da mayar da su gida bayan wani taron bangarori uku. Muhammadu Rabiu Damba, muryar Amurka, daga nan Gaundere, Cibiyar Adamawan Kamaru.
To a gaida Muhammad Rabi Damba. To wannan shirin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo mana da ƙarshen labaran duniyar.
Ƙungiyoyin da ke tsirin Bahar Maliya sun ba da rahoton wani hari da aka kai wa jirgin ruwa na dakon kaya. Wannan hari ne na baya-bayan nan cikin jerin hare-haren da mayakan Houthi da ke Yemen mai samun goyon bayan Iran suka kai, wanda ya dakatar da zirga-zirgar jiragen ruwa a yankin. Hukumar da ke kula da safarar kayayyakin da ake bi da su ta ruwa ta Burtaniya ta ce harin jirgi mara matukin ya yi wa wani ma'aikacin jirgin ruwan rauni. Rahoton hukumar ya ce lamarin ya auku a tazarar kilomita 110 da kudancin Djibouti ne sannan kuma ma'aikatan jirgin wato jirgin dake kan hanyarsa zuwa madakatarsa na gaba suna cikin koshin lafiya. Kamfanin tsaron ruwa na Burtaniya Umbre ya ruwaito wani hari a wannan yankin, sannan ya ayyana cewa jirgin dakon kayan na ruwa ya taso ne daga Marshall Islands. Jirgin ya yi dakon hatsi ne daga Argentina akan hanyarsa zuwa tashar jirgin ruwan Yemen a Arden. A ƙarshe, jam'iyyar ƙasar Hungary mai mulki a yau Talata za ta yi zaɓe don tantance manufar Sweden na shiga ƙawancen NATO, sannan ta ce za ta tallafa wa Sweden ta kai gaci. Ministan tsaron Sweden Paul Johnston ya faɗa a yau Talata cewa sun yi na'am da wannan al'amarin. Sweden ta nemi shiga ƙawancen NATO a watan Mayun 2022 bayan da Russia ta kaddamar da mamayarta a Ukraine. Amincewa da ƙawancen mambobi wani mataki ne da ke buƙatar amincewar dukkanin mambobin ƙungiyar. Sannan Hungary ce ƙasa ɗaya tilo da bata amince da buƙatar Sweden ba.
Aisha Ma'azu kenan ta karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A yunkurin samar da zaman lafiya bayan kwaye shekaru ana faɗa tsakanin ƴan awarin ƙasar kamar dakarun gwamnati. Yanzu haka shugaba Fulvia ya kafa wani kwamiti da zai duba tare da samar da hanyar warware rikicin da ya kici ya kicin gewa. Wakilin Garba Awol na dauke da wannan rahoton.
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta kafa wata kwamiti ta musamman domin sasanta rikicin ƴan awarin Ingilishin kasar a ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamnan jihar Littoral Fayango Francis. Amma ɗaya daga cikin ƴan kwamiti ɗin dai Alhaji Ahmadu ya yi mini ƙarin haske kan wannan kwamitin da shugaban kasa Fulbiya ya kafa.
Kasar Kamaru take fuskanta musamman tashashin ƴan Ingilishi ko tashashin Baminda da Boya. To yanzu da gwamnati na taka rawan gani musamman ma kwanan nan shugaban kasa bayan lamshi zabe ya saka wata komiti na wato tsayar da wannan matsala. Komiti ne wato wanda ana nema wannan mutane ƴan ta'addan da suke jeji su fito su zo su mika wuya saboda a gyara al'amari. Kasancewa da sun shiga jeji sun dauki makamai, to a hakan kuma suna da matsaloli. Yanzu suna so su dawo birni suna jin tsoro, wayan suna ganin idan suka shigo gari dole za su ji gidan yari, ko kuma shi yasa daiwa na cewa shi dai su mutu da bindigan su a hannu. Mai kasa da ya ga haka shi yace gumma sa komiti wanda idan mutun ya tuba ya dawo da bindiga za a iya daukan shi a gyara shi a yi mishi diko kuma sannan a tura shi cikin jama'a. To kaga yanzu komitin din muna tsena alfahari da wannan komiti wanda aka sa a kwanan nan, kuma wanda babban gwamna ne wanda ya aiki a birnin Duwala shi wannan Fayango Francis ya ka sa kan wannan komiti, shi zai tafiyar da wannan komiti. Kuma an sa kudade masu yawa wanda duk wanda ya zo dai wannan komiti zai za daukike shi kuma za gyara mishi tafiya, kuma ba za yi wani ko a kama shi ba ko kuma a tsorata rayuwar shi ba.
Alai dan Asabe ɗaya ne daga cikin masu faɗa aji a kungiyar ƴan awaran.
Kwanan nan wannan shi shugaban kasa wai ya yi creating wani komiti wanda shi za su je su sa mutane su wato su ƴan ta'adda su aje makamai. To har yanzu dai ba mu san taya za a yayi wannan din ba, domin an yi amfani da ƙarfi, wato da ƙarfin soja da komai da komai, wannan din bai yiwu ba. To ba mu san yadda za a shugaban ƙasa zai zo na kawai ya yi decree cewa an kafa komiti wanda za su je su sa mutane su aje makamai, wannan din bai yiwu ba. Domin tun lokacin da ya sa yin wannan decree din ana kan kashe mutane ne kawai. To kuma abin ne da mutane ba suka zauna suka yi nazari cewa wato su manyan ƙofofin gwamnati ba sa so shi abin nan ya kare, ya isa domin ba kuɗin wasa gwamnati take fitarwa ba a kan gani cewa wato an kwantar da wannan tazoma da ya tashi tun yau shekara biyu da yan kai. Wannan kamaka ne abu ta barbare gaskiya kam, domin koda su ƴan uwan ku ƴan jaridu wata gosu kuta da za su gaya muku abin da yake wuciya gaskiya, domin akwai ma wato wani abin da aka yi aka nuna cewa kuɗin da aka kashe kawai 2016 da abin da ya zo ma har zuwa yanzu ya fi ƙarfin miliyar
kuma babu wani da ya sanja to ina wayannan kudaden suke tafiya wayannan sune suke tafiya da wannan sune aka ba su wannan kudi din da su kwantar da wannan tanzoman din ba su suka saya su kai da kudi din ma domin ba abin da ya sanja gaskiya
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to madalla a gaida Muhammad Awal Garba wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM haka kuma a koda yaushe ake so za a iya shafukan mu nanar gizo domin jin wannan shirin da masu sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com kazalika muna nan a shafin mu na Twitter Facebook Instagram da labari da dumdumin su to yanzu a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 10:15 na safe yanzu kuma sai shirin noma tushen arziki
noma tushen arziki
noma tushen arziki noma
jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa
karmu wanda baya shine talabu sannan din arzikin mu shine uwa
yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa kan tsadar rayuwa da tashin farashin kayan masarufi da kusan ba taɓa ganin irinsa a tarihin ƙasar ba sai dai gwamnatin ƙasar ta ce tana ɗaukan matakai domin kawo al'umma sauƙi a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon wakiliyar Madina Dauda ta tattauna mana da shugaban kwamitin kula da harkokin noma a majalisar wakilan Najeriya Honorable Bello K. Oji daga jihar Kebbi kan yadda za a inganta harkokin noma da samarwa da al'umma abinci
kusan shiga na uku kenan yanzu a majalisa kuma wannan shiga na bani ai a wannan kwamiti na harkar noma yana cikin lokacin da nake alfahari da shi a majalisa saboda ni yanki na bamu san wani abubuwan da noma kusan in gaya muku noman rani da kuke ji ana yi a jihar Kebbi kashi 60 zuwa 70 duk mazaɓata ake yi shi so muna nan muna ba da tamu gudunmuwa kuma wajen ba da tallafi ga injimukan nan taki da buɗa ma manoma hanyoyi musamman irin godabbu zuwa fadamansu so da idan suka yi noma suna da hanyar da za su iya fitowa da kayan abincinsu akwai wurare da dama inda muka gina musu tubwell domin su je su inganta harkar nomansu ina gani yanzu bayan ma inaugurated din ne ma na yi program ya kai uku kuma duk programs ɗin da muka yi kusan kayan noma ne muka riba domin al'umma su koma daji a ci gaba da noma
to banda noman shinkafa irin su alkama da sauransu fa
eh shi ma ana yi da albasa kaman jiya da muka bar Benin Kebbi za mu je garin Suru wanda is part of my own federal constituency wajen kaddamar da ba da wayannan injimin muka da power tiller ga manoma minister ya ga turela lode da kaya wayanda an loda musu kaya tsakanin albasa da dawa masara da ita alkama da kingin kayan masarufi na gona wayanda za su fita zuwa wasu wurare a kudancin Najeriya sai da yayi mamaki yace wayannan abubuwan duka anan aka noma su nake ga mishi wannan bu minister Abi da nake ga maka na matsayina na
chairman ni kai
manomi da kuma matsayina na chairman na committee harkar noma a majalisa ta tarayya na ga maka wayannan abubuwan da ake yi a Kebbi ga shi kan gidan makanka kuma shi ma karan kansa yayi confirming kuma yace yana alfahari da jihar Kebbi kuma ya tabbatar duk abin da ake magana akan noma a jihar Kebbi bisa ga abin da ya gani ya san gaskiya ne
to wannan karin ko za ku hada noman shinkafa da na alkama ne tare ko dai a'a na alkama daban za ku yi
na alkama daban za a yi shi da yake mutanen mu ba su cika noman alkama sosai ba kaman wanda ake shinkafa albasa da su watermelon eh da kingin su so da masara ma
da masara
eh to duk ana noma ana ta damana kuma ana ta rani yanzu aka ji part of fadamun da mun kaje duk yawancin fadaman noman masara suke yi
kuma noman rani
noman rani noman rani wanda kasan kana samun masara ga damana Abuja haka yanzu in ka je a wasu wurare ma ka zaka same ta a wurare mu haka ita shinkafa ba sai dai a ce alhamdulillah jiya ko da muka je ma wata kasuwa ta shinkafa a garin Suru jiya take ci ila an isko turela okay da fadi rice din da aka ce wa babu shi in Allah ya sa da hajjia Madina ba sa ta 50 zuwa 60 wanda ke lodi fita zuwa wasu wurare yanki na jihar Kebbi na kasa
na kasa baki da to wato duk shekara kenan watannin shekara gaba ɗaya 12 nan za ku yi kuna noma
wallahi haka ne ina tabbatar miki harkan noman shinkafa mu a jihar Kebbi kusan uku ake yi ga shekara akwai noman damana din akwai noman da ake cewa noman sahi sannan akwai noman gurani yanzu damana an ƙare damana aka sasafi yanzu haka wasu suna yankan shinkafa ta sahi suna yankan shinkafa sahi kuma suna sa turani ko da turani za ta ƙare damana ta zawo sai ba
to wayannan na'ura da aka ba manoma akwai waɗanda manoman ke cewa ba za su iya amfani da su ba domin suna amfani da ko man diesel ne ko man petrol ya za ku yi da wayannan irin manoma
gwamnatin jiha da ta tarayya ta yi wani tanadi ma musamman kaman wanda nake gaya muku dukkanmu mun san ita gwamnatin mu ta jiha da ta tarayya na a ƙarƙashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu akwai shirin da take da shi na harkan inganta noma to mun yi ta mitin da shi ministan noma da shi gwamna wanda an yi tanadi kaman waɗanda ba su samu injimin muka na sola ba ko na gas ba wanda za su yi amfani da fetur za a ɗauko su gidajen mai domin a tanadi mai kuma gwamnatin jiha ta alƙawari za ta rage musu za ta biya musu wani percentage na mai domin su samu sauƙi su iya saye su ma domin su je su ci gaba da ban ruwan da injinan su na fetur to na sola kan ita dama da rana ake amfani da ita so ba a buƙatar wani abu fetur ko gas rana ne za a sa sannan akwai na gas wanda ake yi wanda shi ma irin gas ɗin ga na dahuwa wanda kana iya abinda kake yi ga fetur in kana kashe ma injinin fetur a 500 to na gas sai dai ka kashe rabi so kuma bisa ga iyasin da muka yi idan ka kashe ma za ka yi noman rani ga fetur a halin yanzu za ka kashe 500 ga hekta to amma yanzu bisa ga na'urorin da aka kawo na zamani wanda su kai haɗi da sola da gas maimakon ka kashe 500 in dai na sola ne to wani da ya doke ma kuɗin fetur ko gas in na gas ne kuma za ka kashe 250 kuma bisa ga tsarin da aka yi ko wace hekta an ka gyara ta wadda ya kamata to abinda za a sama gare ta to sai dai a ce alhamdulillah
yanzu kuma sai safin kasuwa inda za mu liga kasuwar Dan Kure da ke jihar Sokoton Najeriya domin jin farashin kayayyakin masarufi a wannan makon
sunana awal ne mai kasuwar Dan Kure a gaskiya muna fama da matsaloli game da hauhawa farashin kayayyaki gaskiya duba da yanayin lokutan da mun kai to baya gaskiya da yanayin yanzu abin ba daina ba gaskiya mun dan samu sauye-sauye ƙarin kuɗi ma wanda koyo shi ma abubuwan suna ƙari yanda ba mu san ma dalilin abubuwan ba kamar inda an kai to muna sayan man nan gaskiya 38 37 muna ganin abun ba tsare-tsare ta ba to gaskiya yanzu duk abun ma baki wata guda da 'yan kwanaki yanzu kuma gaskiya gashi muna sayan har 43 ma da 500 gaskiya abun sai da mu ce Allah ya sauƙa mana Allah shi muna maganin wanga satin da ya wuce gaskiya muna sayan ne 41,500 mun kace shi 41 muna tafi 41,500 to duba da yanzu kuma duk abun ma dai baki sati guda ko a ce kwana 10 amma gaskiya yanzu gashi nan muna fuskanta har 43,500 ma
assalamu alaikum warahmatullahi sunana Usman Ali wanda ake sani da Shehu ne gini wa lambarin uku to ai ga yanayi nan kage yanayin kasuwa yadda yake duk lokacin da an kace kasuwa gashi ana guguwa wurin sayan abu yana da bambanci da a ce ga kaya nan babu masaya ko ba haka ba kaga dole na su ne su kawo ko da mun je mu so kayan da tsada saboda yanayin matsuwar da kai baka sai so ba dole ka rage kuɗi ko da haɗuwa ne za kai ka haɗu ka je neman wasu kana tunanin idan ka je neman wasu zaka samu sauki gaskiya an samu bambancin farashi daga satin da wuce zuwa wannan sati da ana sai da shintalin gumi naira 110,000 tole ana sai da 130,000 yanzu Allah ya kawo mana sauki shintali ana samu 100,000, 200,000, 250,000 ma to kaga an samu sauki tole ana sai da can satin da wuce 130,000 yau har 120,000 ana samun tole shinkafa a bisa ga haka kaga an fara samun sauki don farawa ta insha Allah
sunana Ibrahim dan Alhaji to gaskiya farashi ga wara muka sayan kayaki yanzu ana saye buhun masara muna so shi naira 52 muna sisuwa in sun ka to game da plan din kaiki da mu kawo nan muna sisuwa naira 55,056 haka masara haka gero haka dawa inda an kai to nan da sati bi muna sisuwa naira 60,062,63 amma yanzu ana samu naira 58,757 da dawa da masara da gero wake to shi gaskiya mayana ana saye ne naira 96,694,93
sunana Attahiru to hakikalin ne gaskiya da wancan sati da wanga sati ga canjin yanayi wala babu abin da canza har yanzu yadda muka sayan kaya sannan har yanzu haka suke sai dai muna tsammanin yadda muka gani yanzu yanayin yana tayi akila kayan su canza yadda muka gani yanzu
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku karashin tattaunawar yanzu a madadin shugaban kwamitin kula da harkokin noma a majalisar wakilan Najeriya Honorable Bello Kaoji da wakilar mu Abuja Madina Dauda da kuma Julie Leatherstream da taimaka ta da mu da sauki da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
to wannan haka yake a gaida Muhammad Hafiz Baballe to kafin mu kai ga shirin mu wa musallama da shirin ga labaran duniya fa amma wannan karan a takeice
to sarfilu a takeicen sojojin Isra'ila sun bada rahoton zafafa fada a yankin Khan Yunis a zirin Gaza a yau Talata yayin da majalisar kolin majalisar dinkin duniya take shirin kada kuri'a akan wani kudirin da Algeria ta gabatar na tsagaita bude wuta nan take inganta kai kayakin jin kai da kin amincewa da sauyawa ɗan Filistinu matsuguni da karfin tsiya jakadiyar Amurka a majalisar dinkin duniya Linda Thomas Greenfield ta ce Amurka za ta yi amfani da ƙuri'arta don hana yin wannan sulhu da ta ce yana iya haifar da nakasu a ƙoƙarin yunkurin yin sulhun da ake yi. Wani mai magana da yawun shugaban Russia Vladimir Putin ya ce zargin da mai ɗakin shugaban adawar Russia Alexei Navalny ta yi cewa an kashe mijinta ne ba shi da tushe balle makama. Yulia Navalny ta furta ƙarara cewa Vladimir ne ya kashe mijinta a wata sanarwa cikin bidiyo wanda ta kafa a yanar gizo a ranar Litinin kwanaki bayan da Navalny mai shekaru 47 ya mutu inda ake tsare da shi inda yake zaman wakafi na shekaru 30. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi maraba da tallafin sojin dala miliyan 683 daga Sweden wanda ya zo a daidai lokacin da Ukraine din ke ci gaba da neman taimakon kasashen duniya a mamayarta da Russia ta kaddamar. Zelensky ya ayyana tallafin Sweden da mai mahimmanci ga jajircewa ga zaluncin Russia sannan babban sadaukarwa ga kare zaman lafiya da yancin Turai. Zelensky ya wallafa a kafar sadarwa cewa makaman artillery, makaman kare hare-haren sama, rokoki, jiragen yakin ruwa, motocin yaki masu jure bama-bamai da sauran kayayyakin yaki suna daga cikin abubuwan da kasarsa ke matukar bukata a filin daga. Kungiyoyin da ke tsaron bahar Maliya sun ba da rahoton wani hari da aka kai wa jirgin ruwa na dakon kaya. Wannan harin shine na baya-bayan nan cikin jerin hare-haren da mayakan Houthi da ke Yemen mai samun goyon bayan Iran suka kai wanda ya dakatar da zirga-zirgar jiragen ruwa a yankin. Hukumar da ke kula da safarar kayayyakin da ake bi da su ta ruwa ta Burtaniya ta ce harin jirgi mara matukin ya yi wa wani ma'aikacin jirgin ruwan rauni. Rahoton hukumar ya ce lamarin ya auku a tazarar kilomita 110 da kudancin Djibouti ne sannan kuma ma'aikatan jirgin da ke kan hanyarsa zuwa madakatarsa na gaba suna cikin koshin lafiya.
To madalla masu sauraro da haka ne muka kashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za mu sake da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shirye mu da suka gabata za a iya shafukan mu na yanar gizo ta addressin mu na voahausa.com har ma da shafukan mu na sada zumunta. Yanzu kan a madadin Aisha Ma'azu da taimaka wajen kawo muku wannan shirin sai kuma Julie Levis Gresham wadda ta atar da bada umarni har ma da engineer mu nayo Mr. Chang ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa kada mu kashe radio domin shirin yau da gobe nan tafi assalamu alaikum.